وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، يومنا رانا لاربع ترى وطن ربيع الأول ألف تريه ودى أربعين دفوت هجرية كمية وديار وطن غوما شكرا تدوب ديو دا إشيرون دا ديو ميلادية وانا مصلاتي نامنا ترايم دا كي مبور فجي أكتمبر من كان نيجيريا muke ci gaba da gabatar da karatun littafin mustasab siratul rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa siratul qadi al-ashar na abdul ghani al-maqdisi allah ya kusa da rahama wanda ya rasu shekara ta 600 bayan hijira. Mara ba za ka iya fiye da rafi na nawa yau yau a darasin suka mu na baya mun kammala tarihin annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam sannan mun shiga tarihin mun shiga tarihin matansa mun gama mun kuma shiga tarihin ƴaƴansa mun yi gwargwado sannan kuma yanzu an shiga tarihin sahabban manzo Allah kuma guda goma mun yi Abubakar mun yi Umar yanzu muna halka ta biyar ya kamata mu yi a Uthman amma saboda karatun satin da ya wuce rana ita yau kenan ranar 28 ga watan tara shekara ta 2022 kuma 2 ga watan Rabiul Awwal satin da ya wuce recording din ne ba da aka zamu taƙaita abin da muka faɗa a wannan satin mu dora da ci gaban karatu mu na wannan satin. Wannan kuma shine darasi na 81 kamar yadda Abba Yariya a cikin dustafin sa. To sayyidina Uthman Allah ya kare ya a gare shi kamar yadda muka faɗa ya sallar la'asar ita ya fara yi bayan an tabbatar da shi a matsayin khalifa kuma yi wa mutane hutuba taƙaitacciya kuma ya ƙara musu abinda ake ba su na alamu da ya kai kusan dirhami 100 sannan kuma nan take ya rubuta wasiƙu zuwa gwamnoninsa yana umartar su da kyakkyawan aiki yana kuma yi musu hannun gaban aikata mummuna yana kuma kwadaitar da su akan tsayar da sallah da bin annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama da kauracewa kagar wani abu a cikin addini sannan kuma take bai wata bai sake ci gaba da shiryar rundina da za ta fitar domin ci gaba da faɗaɗa daular musulunci wajen sallata addini a ƙasashen ƙetare kuma ya ci nasara kamar yadda zamu ci insha Allah a shekara ta 33 a lokacin wato wutar fitina ta fara tashi a lokacin an samu wa'azi da suka fito suka fara sukar sayyidina Uthman Allah ya kare da a gare shi suna kokarin hargitsa masa mabiya tare kuma da dasa gabansa a cikin zukatan mutane. Wannan abu ya fara daga Basra zuwa Sham zuwa Misra. To furfishin wutar ta fara ne daga shekara ta 33 a shekara ta 34 aka fara ganin masu yi wa sayyidina Uthman bore a zahiri to har ma suna kokarin su ma yi fito na fito da shi akan muhimmancin abubuwa da suke da'awar cewa sayyidina Uthman ba akan daidai yake ba kuma suke nuna wa duniya cewa kamar an zalunce su alhali kuma su ne zalimai maƙallata. Yadda abin ya kasance shi ne kamar da Ibn al-Asir ya kawo Allah ya ɗansa da rahama a cikin alkanin fi tarikh juz'i na uku shafin 154 cewa a shekara ta 35 ko kuma ai a shekara yake cewa sun ma da karatar da khamsun sanata 35 sannan shekara ta 35 ta shigo fa zakara masira man sara ila hasr Uthman qila fi hadhihi sana kana masiru man sara ila man sara min ahli misr ila bi khashab wa masiru man sara min sara min ahli al-iraq ila bi al-mir wa kana sabab dhalika wa sabab dhalika anna abdullah ibn sab'in kana yahudiyan ma yahumuna anan abdul ibn al-asri ya fada cewa Abdullahi ibn Saba ya kasance ba Yahudi ne sai da awar musulunci cewa ya musulunta sai da awar cewa ya musulunta to an karbe shi a Madina sai ya fara fito da waɗansu bakin abubuwa to ana fara jin wannan bakin abubuwan sai aka ci yarda da shi kuma gari da malamai kuma malaman nan masu imani masu aiki suna tashi suka yi kuro da ya ga alamar asirinsa zai tonu sai ya gudu sai ya bar Madina to sai ya koma al-Iraq ita kuma al-Iraq magana ce ta al-Kufa da Basra ita ake cewa Baghdad amma da yake da can kamar Kango lokacin sayyidina Umar Allah ya kare da a gare shi da aka buɗe Iraqin kun san ba ran sai aka buɗe ta ba in aka kai mamaya aka ci wannan bangaren sai aka kai mamaya a ci wannan bangaren in bangarorin suka haɗu to sai a riƙi wani waje ya zama nan ne matattara ta headquarter da bayanai za su dinga zuwa kuma in an je an dawo nan za a zo to ana aka kafa Basra aka kafa Al-Kufa aka kafa Wasif aka kafa Mawqif suka tashi suka zama garuruwa manya-manyan garuruwa amma an ka lura a daular Farisa ai a lokacin garuruwan da yawa ba su da ambato to da yake wannan maƙin Allah Ibn Saba da ya tafi can ma sai dai tarar da akwai tarin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda aka tura su domin aikin ilmantarwa da kuma alƙalari to in dai za ka tuka ya a shugaba a garin da yake akwai masu imani masu ilimi to ba za ka samu karkuwa ba wannan sai yasa ya sake tashi daga Basra ya koma Kufa to shi burinsa ya samu mutane su karbe shi domin in ya yaɗa musu hunyar da'awarsa ya ƙalubalanci jagorancin sayyidina Usman inda ya lura idan ya rusa shugabancin al'umma ya sa suka yi saɓani da shugabancin da ba za su zauna lafiya ba la yatlukun nasu fawda la turata lahum ko la tarata lahum wa la tarata ko turata idza usaduhum sadu to sai bai samu dama a Basra ba bai samu dama a Al-Kufa ba bai samu dama a Asham ba da sai ya tunani a kan cewa ina ya kamata ya je ya kwanta ya ɗan ƙashe sai tunanin Misra ya faɗo masa kamar yadda na faɗa a wancan satin zan lakasa ita Misra an buɗe ta a lokacin sayyidina Umar ibn al-Khattab kuma Misra ta ce cewa ta zama a ɗaya daga cikin ƙasashen da tarihinsu ya daɗe amma matsayinta a daular Roma ba irin matsayinta ne a lokacin Fir'auna ba kun san abinda Turawa suke gaya mana an ce Egyptian civilization al-habara al-misriya su sai mu zaci cewa a habara ce amma wato wata kaka ce ko kuma kaka ta wayewa ko daula ta wayewa ce wacce take tun asali har zuwa lokacin da musulunci ya zo ita wayewa galibi abin da yake kawo ta abubuwa ne da yawa na ɗaya akwai neman abinci idan wuri ya zama manema ne to duk wani mutum da yake a nesa zai zo wurin to idan aka samu aka zo wurin to zai zama ka zo na zo akwai abin da ka sani ban sani ba wanda ni ma na sani ba ka sani ba to sai in gana ka yau da gobe sai in koyi abin da kake kai ma sai ka ganawa sai ka koyi abin da nake yi sai ya zama a wuri ɗaya akwai abubuwa na gudanar da rayuwa iri daban-daban to kuma za ka ga a wurin da yake akwai wayewa galibi za ka ga akwai iko a wurin to shi kuma duk inda iko yake to za ka ga a nan ne ake shimfiɗa sabubbar rayuwa wannan tun asali to ita Misra ta faɗa hannun daular Rumawa daga cikin sabubban da suka sa ta faɗa hannun daular Rumawa kuwa na ɗaya saboda tsohon tarihin addini a garin Misra. Domin idan kuka kula a cikin sabon al'adun tsohon alƙawari, akwai labarai da yawa da suka shafi Misra, wanda idan ka duba sura ta biyu a cikin tsohon alƙawari, book of Deuteronomy, wacce da Larabci ake ce mata Suratul Tathniya, da kuma da Hausa ana ce a tsohon Bible, fassarar Bible suna cewa kubuwar shari'a, yanzu kuma sun canja daga wannan tsohon fassarar wanda ta ma fi daɗi ya zama da ita wai maimaitin shari'a. To kaga ai labarin Annabi Musa ne da ya faso Bani Isra'il. Sannan idan ka duba littafi na Sufurul Khuruj, Book of Exodus, littafin fitowa, ai fitowar Bani Isra'il ne daga Misra. To akwai wannan tsohon tarihi na Misra. Sannan kuma bugu da ƙari ta fuskar geografiya da Misra, Misra kaga ita ce a ƙarshen gabas ta tsakiya, duk da cewa ita za ta ga a arewacin Afirka take, amma wani teku ne ya raba ta da Afirka. Kaga babban tekun ta wuciyar Nil, ko kogin Nil, ko wanda shi ne mararrabarta da Sudan ta Nuba. To amma tsakaninta kuma da Biladi Sham akwai, tsakaninta da Filistin akwai ma'abar Rafah, wanda daga nan kuma sai kita a Gaza. To don haka za ka ga akwai garuruwan Misra na da a Filistin suke. Yanzu misali a Siyu, Asala da sauran waɗannan garuruwan, za ka ga mutanen garin kamar da zai su irin ta Shamawa ce. To sai zanto ita kuma daular Sham, ita daular Roma, headquarter ta a Hims take, inda ake cewa Homs. Saboda Misra ba nan ce headquarter ba, kamar ita ma gari ne daga cikin garuruwa, kuma mafi girman garin a lokacin shi ne Iskandariya. Domin Manzon Allah (SAW) salama da ya tashi cikin wasiƙunsa da zai aika wasiƙa Misra, kaga muƙauƙe ya turawa shi, ko muƙauƙe shi ne Azimul Iskandariya, amma shi ma kuma ƙarƙashin damƙar Herakle yake Azimul Rum. An fahimta? To da yawa daga cikin garuruwan Misra, Fusfat da dai sauransu, sun karɓi addinin Kiristanci ne a bayar da zafi, kuma sannan suna shan azaba a wurin gwamnatin Rumawa, azaba ta haraji, ta rashin takewa. Saboda haka ba a san ransu suke ƙarƙashin daular Rumawa ba. Su yanzu ba wai addini ne a gabansu ba, abinda yake gabansu kawai waye zai zo ya ƴanta su daga wannan baƙar bautar da take yi. Abinci wannan, to sai Allah ya kawo rundunar Amr ibn al-As. Shi kuma kafin ya tafi sai da yanayin izinin Sayyidina Umar, in kun tuna a tarihin Sayyidina Umar, Sayyidina Umar da farko yaƙi, tunda ita so da shi Balaraban jazira bai saba da ya hauruwa ba, ɗaiɗaiku ne suke hawawa. Shi yasa za ka ga labarin ruwa na musamman ne, yanzu a ce ka tattara labarin ruwa a hadisan Manzon Allah (SAW) za ka kirmu. Kuma sai ka ga yawanci in aka yi labarin ruwa sai an rawaito ta ƙista mai girma. Duba jikin mutumin na Fatima bintu Qais, Allah ya ƙara da a gare ta, na labarin Dujjal Tamimud Dari, ta ce ko wata rana muna Madina sai Manzon Allah (SAW) sai aka ce idna da munadi Rasulullah as-salatu jami'a fa kunti fi saf alladhi yali saf ar-rijal fa idha Rasulullah (SAW) jalisan 'ala al-minbar fa qala وأما والله ما جمعتكم رغبة ولا رهبة وإنما تميم بن أوس الداري كان رجلا نصرانيا فجاء فأسلم وقال إنه ركب سفينة بحرية مع 30 نفر من لخب وجزر في أكثر ستة جرثاثة يوم انتداء أكبر الأبار وأقوي الأمر من جرمان طبو رسول حجاب جنجز gabaki ɗayansu ba a zuwa ba, tsakanin kwazazzabi ne da duwatsu da kuma tudu. Ahali Tihama, in ka tafi can wajen Yaman, su kuma su ne suke gaɓar ruwa, sai kuma can yankin Jidda da sauransu. Kuma su ma tsallaken ruwan ba wata hadira ce da za a je a rayu a wurin ba. sai na kuma sai ji tsoron kar a je a kwashi mutane a cikin ruwa a je a yi asara a ciki. Yana jin tsoro yace kar ka je ka kwashi bayan Allah ku je ku halaka a cikin ruwa. Sai na Abdullahi dan Amr dan As sai da Amr bin As ya dinga matsawa sai na Umar hayya aminci. To yawanci sahabban manzo Allah sama da suka bar Madina ɗaya ne biyu ne, in ma dai su da kansu suka nemi barin Madinan domin aikin da'awa ko kuma tura su a kai. To galibin tafiyarsu sun fi tafiya Sham ko kuma Iraq, galibin inda suke tafiya kenan. Yawanci in ka ga a mutum a Misira sai an tura shi. Da sai zan so Misira tana fama da matsaloli. Daga cikin matsalolin da take fama da shi shine akwai ƙarancin malamai 'yan sa kai waɗanda suka zo da kansu domin ilmantarwa, kuma adadin da ake tura musu a bisa takatsantsan ake tura musu saboda tana da nisa daga jazira, kuma sai an hau ruwa, mafi yawan tafiyar sai an hau ruwa. To wannan sai ya sa akwai ɗan jahilci a Misira idan ka auna ta da Sham da Iraq. An fahimta ko? Na biyu kuma tana da girma, so daga adadin malaman da ke Misira ba lalle ne su wadace ta ba, kuma dama ba a daɗe da buɗe ta ba, ballantana a ce a yau da gobe ta sa nagarin masu zama malamai. Sannan bugu da ƙari kuma su ba wai addinin ne mafi yawancinsu ya ɗaɗa su da ƙasa ba, a'a abin da ya sa suka shiga musulunci so da sun lura in ka musulunta to yanzu ka ƴanci daga bautar ruwa tun da an ma gama ita, kuma ba za ka biya haraji a musulunci ba. Na ga wasu sai suka musulunta saboda haka a hankali ko wasu musuluncin ya shiga zuciyarsu, wasu kuma lammayar kulul imanu fi kulubihim amma suna nan a musulunci. To shi Ibn Saba la'alla ya yi wannan nazarin sai gano cewa in ya tafi Misira zai samu damar da zai yaɗa farfagandarsa da da'awarsa, zai daɗe yana yaɗawa kafin a gano shi. To sai tafi Misira da ya samu wasu wurare ya maƙale a wurin hasali ma ba ma a san da shi ba, abu ba wanda ya san da shi. To daga cikin abin da kamar yadda Ibn al-Asir Allah ya tsara ma ya faɗa a cikin Al-Kamil, daga cikin irin abin da yake yaɗawa na farfaganda a garin Misira shine, na ɗaya yana tambayar mutane da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, da Annabi Isa waye yafi? Baba Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi yafi Annabi Isa, shine gaba. Walakin rasulullahi wa khataman nabiyyin wa khatimun nabiyyin wa khataman nabiyyin wa khataman nabiyyin qira'ata. To sai ce to Annabi Isa zai dawo ko ba zai dawo ba? Sai a ce zai dawo. Annabi Muhammad zai dawo ko ba zai dawo ba? Ba zai dawo. Sai ce abu mamaki, ku yarda cewa Annabi Isa zai dawo amma ba ku yarda wanda ya fi shi zai dawo ba? Kunga ya wawantar da tunaninsu ta hanyar kawo musu abin da hankalinsu zai ɗauka, sai kuma ya taɗo musu abin da hankalinsu ba zai iya ɗauka. To wanda yake jahili zai amfani da wata muƙaddimar ta farko, sai ta wakilci muƙaddima ta farko an yi ta an fitar da sakamako. To amma sai ya jira zuwa ga natija ta ji ba tare da ya ƙaddamarta da muƙaddima ba. To wani kuma wanda ba shi da ilimin sai ya ɗauki muƙaddima farko sai ya ƙara kawo ta a natija ta ji. Shi yasa duk inda kake in baka da malami to za a iya kai ka a baro ka, sai a kawo maka abubuwa guda biyu, kowanne yana da muƙaddima da natija. Wannan mantiki ne ba lallai ne wanda shi ba shi da amfani. جهل لا يضر وعلم لا ينفع فريقي شي كوا ايدا دا كاو النبي محمد صلى الله عليه وسلم دا النبي عيسى وايه يفي wannan muqaddima ta tazo a hanyar tambaya annabi muhammad yaji annabi ita zai dawo ko ba zai dawo ba annabi ita zai dawo annabi muhammad zai dawo ko ba zai dawo annabi muhammad ba zai dawo ba sai akwai waccan muqaddimar ta fifi ko sai to ya za a yi wanda ya fi kuma a ce shi ne ba zai dawo ba sai wanda aka fi shi ne zai dawo? To yanzu ai ya kamata a yi mana muƙaddima a kan dawowa da rashin dawowa akwai fifiko a cikin su ko babu kaga bai mana ba to har yanzu haka in gida take in kuna mukabala da jazara kun ku fara munazara da shi sai su zubo maka mukaddima ta farko wanda jahili ma zai iya fahimtar ta sai ita zuwa ga natijar ta to abinda suke so su tabbatar sai su kawo natijar ta ba mukaddima so suke jahili ya dauki mukaddimar farko wanda suka tashi bamban da wannan natijar ta ji ya hada sai ya zanto yana da mukaddimatani wa natijata wanda kuma wannan fasidun ne a ilmin kalam abunnan ya yake da suna amintaki ya kawo muku shubha sai sito amma Allah yana cewa innal ladhi farada alayka alqur'ana lahadduka ila ma'ad lalle wanda ya saukan maka alqur'ani ya ladurta maka bin dokokinsa tabbas zai dawo da kai zuwa inda ka bari ma'aduka shine makka tunda annabi sallallahu alaihi wasallam anan ya taso nan ya saba sai ya taho madina sai yake shauƙin makka sai Allah yake za a sake dawo da kai ba wai kai kun kwana da ita bane gaba daya to shi kuma anan kuma sai ya sake ɗaukar su ya sake cilla su ya nuna musu cewa ma'adin yana nufin duniya ya tashi daga al-ma'na al-mutabadar ila al-dhihn ya tafi zuwa ga al-ma'na al-ba'id babu sauyi kuma na sauyi to anan ma in baka samu mai ilimi ba zai tambaye ka ba kawai sai shikenan ma ga aya an gama wannan muqaddima azzahira wallahu a'lam yayi ne dan ya tabbatar musu da cewa shine ilimi ne kuma mai neman maslaha da a ce iya aqidarsa a nan ta tsaya to da ba za a sha wata wahala ba wajen kai kawo domin mai masa da martani to amma ita ma muqaddima sai ta aqidarsa ta asali to shi kenan inna li kulli nabiyyin wasiyya ba wani annabi da zai zo ya tafi sai ya bar saƙo da sallamun cewa in ya mutu waye zai ci gaba da jagorantar al'umma su'alul mutabadir ila dhihn shine man wasiyyu rasulillah sai ce aliyu me yasa ya zaɓi aliyu saboda ya lura cewa zai iya samar da rikici da ruɗani akan matsalar aliyu amma aliyu a cikin fikirar ibnu saba ba fikira ce asasiyya shi kawai fikira ce sababiyya ibadiyya ya tawassal biha ila aqidatihi fikratuhu al-asasiyya shine hada rikici tsakanin musulmai da a ce ya lura akan abubakar zai iya samu to da sayyidina ali bai kai muhimmancin da zai tsaya a kan sai ya tafi akan abubakar ko umar ko usman amma sai ya ga cewa sayyidina ali kanin manzon Allah ta'ala kuma sarkinsa ne kuma sayyidina ali bai halarci ranar bai'a ta sayyidina abubakar ba hawu suna ganin ma me yasa sai daga baya sayyidina ali ya fito ya ba wa mata kunya aka zo lokacin sayyidina umar ba a ji wani abu na rikici ba tsakanin umar da ali ma'ana sayyidina ali ya ba da haɗin kai 100% an tafi da gwamnati aka zo lokacin sayyidina usman aka zo aka ga yadda aka yi abin nan kokarin tabbatar da gwamnati karkashin shura cewa sayyidina ali ya fito bai samu ba sayyidina usman ya samu to amma akwai al-muta'afifun wa'anda su suna ganin da aliyu aka ba musamman a cikin masu karanta tarihi ai mun ji mu da muka ji yadda abin ya kasance a tattukan da sati biyu da suka wuce ko uku ai mun ji yadda sayyidina Abdurrahman bin Auf ya gudanar da tsarin tabbatar da sayyidina Usman wanda sayyidina Ali ya dau alƙawari in shi aka ba zai adalci in Usman aka ba zai masa mubaya yayi biyayya shi ma Usman ya tabbatar da haka Abu Abdurrahman kuma yayi wato ya karkata zuwa ga ra'ayin da ya ga mafi yawan mutanen da irin ra'ayinsu ake riko sun karkata sai ga nan za a iya samun abinda Bature yake cewa control rati za a iya samun wato rikita-rikita a kan matsalar sayyidina aliyu sai ce to aliyu shi ne wasiyyu usman wasiyyu rasulullah sallallahu alaihi wasallam usman ƙwatar mulkin ne zalintar aliyu, to anan ya fara isbatin aqidar mazlumiyya. Aqidar mazlumiyya inda shi'a aqida ce mai fadi, zasu ce an zalunci manzo Allah kuma an zalunci na Fatima, an zalunci sayyidina Aliyu, an zalunci Al-Hasan wal Husayn, su ma ayo zasu ce maka an zalunci. Har yanzu a waƙoƙin su shi ma suna cewa an zalunci. Ko ba haka bane? Na ji wani mawaƙin su da ina so lallai lallai a yi hankali da irin waɗannan mawaƙan, kuma ku dinga bibiyar ƴaƴan ku ji me suke cewa. Yanzu na ga ya shiga wata wani salo na gayyatar mawaƙa na kanihu da kuma ƙoƙarin yabansu domin ya jawo hankalin su, kuma ya ci nasara a farkon al'amari wajen ya yi wata waƙa ya ribaci gafalar mutum musulmi, ya yi waƙar da hannu ga ana ta maimaita ta a TikTok lokacin da aka kashe wannan wacce ta zagi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Ya yi wata waƙa in an tabbatar da laifi na Debora, wanda ni a wajena min arda waƙoƙin da ya ba ta da daɗi, ba wani fasaha a cikin. To amma a cikin waƙoƙin nasu za ka yi yana cewa na ya so ta waƙa dai na nake na ganin abin da take. Allah ya sa ba ta yaɗu ba, amma akwai wani ma'anata da ake ɗaukowa. Za ka ga har waɗanda ma ba ruwan su irin 'yan TikTok ɗin nan da suka shahara, wasu suna ɗaukowa su kawai iya ɓangaren ne musu daɗi, kiɗan ya musu daɗi, kuma suna kaman addini ne suna maimaitawa. Wai ya bar wasiya in ya mace a samu takarda a samu biro sai a rubuta faɗi mutum. Saman kuma mene a sa Muhammadin Rasulullahi miji ga Aisha, a sa Hassan da Husaini waye, wannan idan ya mutu ina tun taɓa jin wani waka ko? Kun gane ta? Wannan waka a ciki ai yana nuna zalunta su akai, wai na nake na ganin abin da take, wai da Fatima tana ganin ana zalunta su, kullum sun je wai an zalunce su. To tun daga lokacin da maganar zalunci ta fara. To sai ya kawo wannan aƙida. To sai kuma ya ɗauko maganar aƙidar cewa Abubakar da Umar da Usman duka zalunta sayyidina Ali sukai. To sai kuma ya ɗauko aƙida raji'a cewa to ai ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam in ya mutu zai dawo, to Ali ma in ya mutu zai dawo, ƴaƴansa ma an san mutu za su dawo. To daga nan Ibn al-Athir, Allah ya tsare rama, na ga yau wa Ibn al-Athir ko dan saboda fa'ida Ibn al-Athir mutum uku ne. Akwai wannan namu na tarihi Izzuddin Ibn al-Athir, Izzuddin Abu al-Hasan Ali ibn Muhammad Ibn al-Athir. Izzuddin shine malamin tarihi ya shekara ta 630, kuma shine dan tsakiya a cikin su. Akwai wanta shi kuma muna ce masa Majduddin, shi kuma sunansa al-kunyata Abu Sa'adat, sunansa al-Mubarak, shi ma dai Ibn Muhammad duk ba sai wancan Abu al-Hasan Ali ibn Muhammad, wannan kuma Abu Sa'adat al-Mubarak Ibn Muhammad. Sai kuma shi kuma ya rasu 606, shi kuma malamin hadisi wanda shi yake da Jami'ul Usulin Ahadithir Rasul, kuma shi yake da An-Nihaya fi Gharib al-Hadith wal Athar, shi malamin hadisin kenan. Sai shi kuma Diyauddin, karamin su kenan, shine Diyauddin Nasrullah ibn Muhammad ibn al-Athir al-Jazari, Allah ya tsare da rahama, shi kuma ya rasu 637. Kaga tsiran babban da karamin shekara 7, tsiran karamin kuma a tsiran babban da na tsakiyar shekara 7, wannan 24, 606, wannan kuma 630 daidai. To shi kuma karamin da na tsakiyar tsiran su shekara 7, amma dukkan su a 600 suka mutu. Sai ka rufe duk lati ta tsama 6, ma'ana 606, 30, 37, kuma sai ka rufe su Majduddin, Izzuddin, Ziyauddin, amma dukkan su Ibn al-Athir ne. Shi lughawi din shi ne karamin nasu, shi yake da al-mithlu as-sa'ir, wanda ake cewa al-mithlu as-sa'ir, wanda littafi ne ɗaya daga cikin rukunan littattafan lugha guda 4, wanda bai halatta ka fara wallafa wallafa ba sai kana da su. da shi wannan din al-mithlu al-za'ir da al-bayan wa tabayyun na ja'iz wa sunnatu al-bayan wa tabyin da adab al-katib na ibn utayba da kuma al-athani na abu al-faraj al-asbahani Allah ya tsabta da rahama to shi ibn al-athir din nan namu izzuddin Allah ya tsabta da rahama wanda yake shine sahibu kitabi al-kamil fi tarikh littafi ne na tarihi ina yawan nakalto muku daga cikin sa yake cewa يريد إضلال الناس فلم يقدر منهم على ذلك فأخرجه أهل الشام فأتى مصر فأقام فيهم وقال لهم العجب ممن يصدق أن عيسى يرجع ويكذب أن محمدا لا ويكذب أن محمدا يرجع فوضع لهم الرجعة فقبلت منه ثم قال بعد ذلك إنه كان لكل نبي وصي وعلي وصي محمد صلى الله عليه وسلم فمن أظلم ممن لم يجز وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم وصب على وصيه وإن عثمان أخذها بغير حق فانهضوا في هذا الأمر جماعة تزابرة كما يدعو لبام ينكو بويكي ya nuna kaga yana tayar da hankalin mu da Allah jama'a guduwa ku gani ba za ku tashi ku taimaki manzon Allah ba to shi ma haka yake yau ku zabura ku tashi wa yake cewa wabda'u bi-ta'ani ala umara'i amma shawara ba wai kai tsaye za ku fito ku bayyana aqidanku ba abinda za ku fara yi shine kowane gari su fara nuna ƙana ga gwamnansu su ce ya cuce su ya zalunce su ba a yi masa adalci su bi su yarda ba wabda'u bi-ta'ani ala umara'ikum wa adhhiru al-amra bil ma'ruf wa nahya 'anil munkar tastamilu bihin nasa amma ku nuna ku masu wa'azi ne da da'awa da kokarin tsaftace addini da umarni da kyakkyawan aiki da hani ga gurin mummuna in kun yi haka fa samu damar karkato da zukatan mutane ungani ma ashbaha al-amsi bil bariha ko mutum ma ashbaha al-yawma bil bariha wa at-tarikh yu'id nafsahu kun san wai kuturu da yaga mai kafi yace da haka muka tasso ma duk mabannata haka take ko jagoran masu zagin sahabbai a garin nan ai da farko an zo ne daga cewa musulunci daya ne a hadu ayi addini daya aka ta muna ta zagaye musulunci daya ne musulmi daya ne ba bambanci a addininmu haka kuka yi ta sai ko ba haka bane lokacin dari ku shine kusan ko ina an ka shiga aka ce a yadda bambanci wanda yake dan kadiriya ya hakura ya zauna a tafi da dan tijaniya duk daya ne ashe an koya wani abu a ƙarƙashin ƙasa sai gashi an zo an fara zagin ta haɓɓar nazarata aka dinga cewa shugabannin mu ɗaguti ne ko tsarin Allah da na annabi shi za mu zo ba ɗaguti ba wannan shekara 40 ya san da wannan waka ko ba ta zo banda matasa to sai aka ce ku fara zagin shugabannin mu a nan na yi wani tsariki satin da ya wuce na ce har yanzu rikicin da yanzu ya karkato zuwa gare mu na waɗansu yara da aka samu masu zakin manya-manyan malaman ahlus sunna da hujja cewa sun sifanto da sifa ta tawari wai saboda malaman suna halatta yin tsokaci a kan kuskuren shugabanni a bainar jama'a wai sun ɗauka cewa mu ahlus sunna a wurin tsokaci a kan kuskuren shugaba rukuni ne daga cikin rukunin aqidanmu wallahi ƙarya suke ba haka ba ne ko mu muna inkari a kan mutum ya tashi a bainar jama'a ya dinga zagin shugabanni kwata-kwata ba mu yarda da zagi ba ka zagi shugaba ka ɓace shi ka tunzura jama'a wannan ba manhajin ahlus sunna ba ne in ka ga wani ahlus sunna yana yi kuma malami
to ka tabbatar dai ko dai bai kewaye da sani a wannan babun ba 100 bisa 100 wanda ba wai ka soke shi bane, a'a ka zaunar da shi cikin ruwan sanyi ka fahimtar da shi ya gane. Tunda ai aka iya samun babban malami wanda ya kai inda ya kai, amma a wani babi da cikin babukan addini yana da rauni a babu shi. Ilimi Allah ne yake bada shi. Al-ilmu mawhibatur rahman yakshifuhu liman yuridu wa man tasfu sariratuhu. Kai ma da kai da malaminka in aka koma ba za a rasa wani babi na addini da ku haƙaƙe shi ba, ko na fiqh, ko na aqida, ko na suluki da tarbiya. Mu mu tarbiya da zagin shugaba ba. Sannan batun kuma a tashi a faɗi kuskuren shugaba da lafazin da ba zagi ba, shi ma hukumin wajabta shi ba fatilas ba ne, mahallu ijtihad. Kuma duk da haka shi ma yana da sharaɗai. Na ɗaya dai ba mu yarda tattabar kake kowa ya hau mimbari ya dinga faɗan laifin shugaba ba, don ba maslaha akan haka. In ka ga an yi haka ma to an yi kuskure. Abin da ya kamata shi ne jama'a ku ji tsoron Allah a gyara wannan kuskuren, ba a ce wai wane da wane sun zama ƴan khawarij ba saboda. Abu na biyu, sai in an tabbatar da cewa akwai kuskuren da za a faɗa ɗin. Sannan abu na uku, sai in ba hanyar da za a iya isarwa da shugaban, kai da shi ku yi magana ka gaya masa. In akwai hanyar to ko shakka babu, bai halatta bai kamata ka zo ka faɗa a bainar jama'a ba, ka tafi san man arada an yan sahal bi sultanin, to ya kama shi a cikin sirri ya gaya masa. In ya karɓa shi kenan, inda karɓa ba shi ya so kenan masa. Amma a irin zamanin nan da yanzu duk girmanka da mantaka ma an ka taho gamman hawo, waye sai baka dama ka shiga sai gwamna, sai dai kana da appointment. Kana da appointment ma ila Allah aka je ganin nasu a ce sai karfe kaza na dare. In kun je ma kai kanka in ka kalle shi ka kalli jama'a da suke jiranta, kila ba kuma yanayin mutuncinka ba lallai ya baka damar ka je ka zauna, kuma ba lallai ka samu amintaccen da za ka iya aika shi da saƙon ba. Shi ma kuma a hakan, sai in kai irin wanda in ka faɗa ne maganar za ta iya isa zuwa ga gwamna ko zuwa ga shugaba. Idan kai babban malami ne mai daraja da matsayi a cikin al'umma, kuma ana iya ɗaukar maganar ka in ka faɗe ta a kai ta, to shi kenan, to kai ka iya faɗa. Amma misali ni yanzu iri na a siyasa, waye san ni ballantana, ni da bayinta nake yi ba, ban san ta yadda ake yin ta ba. In ma ina da ra'ayina na siyasa, la'alla kuma ban goge na ƙware a wajen sanin al'amuran mulki ba da sauransu, in zo watakila in cikin jama'a in faɗi wani abu an yi kuskure, zuwa an jima a samu wani gogaggen masanin harkar siyasa zai ce ai malam ba ka san akwai kaza da kaza, gobe sai kuma in da an ce jama'a ai haƙuri jiyan nan na yi kuskure. Ai haka tana iya faruwa. Da saboda haka bai kamata ba, sai in ka san abin nan la'alla sai da ma aka yi nazari aka yi bincike aka tabbatar. Sannan kuma duk da haka ya zama kuskuren ba wai kuskuren shugaba ba ne akan abin da ya shafi halittarsa ko kuma a tsakaninka da Allah, a'a kuskuren ya zama na shugabanci ne. In magana wai shugaba ɗan bid'a ne ka tashi gaba kana zagin sa, wannan ba daidai ba ne. Ko kuma a'a shugaba yana da wani sako da yake aikata ka zo kana yi masa yarfa a kan mimbari, wannan ba daidai ba ne, ba aikin malami ba ne, wannan tsakaninsa da Ubangijinsa ne. In ya gyara sai ku kai masa addu'a Allah ya sa ya gyara. Idan kuma wato ya zanto shi ma wannan ɗin mahalli ne na ijtihadi, kamar da Ibn al-Qayyim a cikin maganar ta amma da yake magana a kan maratib na annahi anil munkar, in kasancewa misali an jarrabe shi da shan giya, kuma shan giyan nan zai iya bayuwa zuwa ga ɓanna a cikin dukiyar al'umma, kuma zai zuban muku da kima, kuma ba wata hanya da za ka ruka iya gaya masa. Ka iya yin kuɗuba a kan matsalar shan giya, ka yi bayani ka tsoratar, sannan a ƙarshe ka ce ballantana ma a ce shugaba, ka yi wani dugar zanen da la'alla shi in yi jin zai iya fahimtar da shi ake, amma ba lallai ne kowa ya gane da shi ake ba. Kuma ta ƙila ko tsaye da kai aka yi ba sunan wane ka kama ba, ballantana a ce na farkar siyar ta kai. Amma misali shugaba ya ƙyala titina ko kuma ya ƙyala makarantu, yanzu misali an zo lokacin da ɗalibai sun yi qualifying examination, jarabawa ba ta fito ba, gane ko tana ƙoƙarin rufewa ta yadda waɗanda gwamnati ba ta biya muku ba, ba za su samu damar tsiziya su je makaranta ba, gashi gwamnati ta yi gumba ta faɗi dalili ba da sababi, kuma ta annan an zauna an yi tunani an yi tunani, ko ba kowa ne zai je ya biya wa ɗanka kuɗi ba kuma a zo ya ci. Aka yi tunani aka rasa yadda za a yi, aka samu wani malami cikin malamai masu faɗa wanda ba zai iya zuwa ya samu gwamna ba, amma a cikin mimbari ya ce a ji tsoron Allah a dinga duba al'amuran al'umma, musamman gwamnati ta duba halin da almajirai suke ciki, ka ji tsoron Allah, ka yi kaza, ya yi amfani da hikima da salo, in gwamnati tana da uzuri sai ta faɗi uzuri. Hana ba za ka sai masa shi ke nan dai haka ya zama khawarij, to in ke yi haka ba waye zai yi. Kaga at-ta'an daban, at-tanbih alal khata kuma daban, kuma shi ma ba wajibi ba ne fardu kifaya. Idan malamin ya gano cewa in yayi zai tunzura gwamnati ma kila ma ta ƙara wani sharrin, to haramun ne. In ya gano kuma cewa idan yayi la'alla ita kuma gwamnatin za ta yi birzda maganarsa ta yi kamar ba ta ji ba, ta ci gaba da abin da take yi, da wannan Ibnu Qayyim ya ba ka shawara ka duba ka gani ba lalle ne kai ba, kawai ka mai da hankali akan abin da ka kaɓata mutane lokaci, ka yi abin da mutane za su amfana da shi a lokacin. In ku ka tabbatar da cewa in kai maganar gwamnati ma bata ma sani ba, sai da kai maganar za ta gane ta kuma gyara, to lalle in kai kadai ne za ka yi a cikin al'ummar ya zama wajibi ka yi. Idan kuma wasu ma za su yi, to ya kamata kai in kai za ka samu lada a wajen Allah. Amma sai su ma 'yan bid'a ne masu wancan ra'ayin sai su ɗauki magana a dunkule, wai an saboda mujarradin fitowa an bayyana sunan shugaba a kan mimbari sai ya zama wannan ya zama abin cece ku. Suka kam haramun ne, abin aikin 'yan khawarij ne. Suka ka dinga zagin shugaba wannan ba daidai ba ne, amma ka hana ka rufe ƙofa ruf. Duk 'yan uwanmu da suke ta lakta suke ta ƙoƙarin fito da dalilan, ai abin da suke ta so su haska ki. Ba wai mun zama kullum ba mu da aiki a huɗu ba sai mu tashi mu ta suka shuwa ba. Ka ce ka ga malaminmu mana ta gani. Duk ga sunan Allah ya ƙara musu lafiya. Malamin ya yi karatu a ranakun mako, yana ka ga akwai malamin da yake da majalisi huɗu wani biyar. Duka ne ƙala Allahu ƙala Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, hakkin ya gama ba wani magana wani shugaba wani malami zunzurutun karatun ake bayarwa. Kuma mafi yawan malaman da suke zagi aikin kenan, su koyar da aqida, su koyar da tafsiri, su koyar da fiqhu, su koyar da hadisi, su koyar da ulumul ala. Halluga akwai malaman da suke koyarwa ba abin da ba, sannan su shiga jami'o'i wanda suke jami'o'in da kwalejoji su koyar aikin su ke nan ba ji ba gani. Amma wannan su ne 'yan kawari, wanda in magana ce ake yi ta kawari, wallahi su yaran da suke faɗan wannan magana su sifofin kawari da fitar cikinta daga ma kan kamannin mata kuna su fahawul ahlam sai kaga su ne, hudasa'ul asnan sai kaga su ne, yaqtuluna ahlal islam wa yad'una ahlal awthan sai kaga su ne. Kullun ta da fitina ne aikinsu, kullun in za ka ga darasinsu goma, to insha Allah su tara a cikinsu martani ne da raddi, wanda inda za su bi Allah ya saka wa malam Kabiru Asgar, Dr. Kabiru Asgar, wata silsila da ya ɗauko mai kyau ta ƙa'idar tattaunawa da mukhalifun, munazara ma a wajen magabata, wala in ka bibiya ma sai ma ka gama mai ma ya kai kama a kan ake ita munazara nan ma wani lokacin barin ta ma shi ne ba alkhairi. To su kullum burin shi ne cewa na yayi ba daidai ba, kuma su ne ashbahu bil khawarij min ghairi. Muna fata Allah ya shirye mu gaba daya. To sai suke ibda'u bil ta'ani ala umara'ikum wa azhiru al amra bil ma'ruf wal nahyi 'anil munkari tastamilu bihi an-nas. In kuka yi haka za ku karkaso da mutane zuwa gare ku. Wannan sai wa basta du'atahu, in ji shi Ibn al-Asir ya ce wa basta du'atihi, za ka iya cewa du'atahu jam'in da'iya, sai ya zanto wa basta du'atahu, in shi za mu ce tunda addu'a zangi ne da iya ba zai zama jam'uta mu'annasin salim ba kenan amma duk da haka shi ma jam'u mu'annasin salim din kun san ai akwai lokacin da ake yi wa ake masa nasaba da jarra dika bil yurfa'u bil dhamma wa yunsabu wa yujarru bil fatha ko niyabatan an al-kasra amma kuma a wata lugar shi ma ana iya yi masa kisrarta suna buga misali da baitul imrul kai da yake cikin qalil sanadiyu tanawwartuha min azri'ati wadace wannan wajen tanwini wannan sun ce halaccin tanwini anan tanawwartuha min azri'ati wa ahluha yasrib adna daraha nadarun ali wannan baitul da yake kafa hujja da shi shine inna ash-shabab alladhi majdun awaqibuhu fihi naluddu walala zaka lishaybi waruwe walala zati lishaybi angani ko walala zaka walala zati shine yade bina amma dede in shine wabasta du'a tahu yakume yaa emmishan insa ko ina wakataba man istaqtada fil amsari ya dinga tayar rubutun tsakanin ta da wakilanta da ya lalata su a rabuwar garuruwa sun aika wad local government gari gari ko ina suna da campaign office din su to kuma yana yawan tura musu rahoto su ma yana karbar rahoto daga wurin su wakatabu su ma suka dinga rubuto masa wad'u fi sirri ila ma alayhi ra'yuhum kuma suka dinga tattaunawa a boye ana tattauna wannan ra'ayin وصاروا يكتبون الى الامثال بكتب يضعونها في ايدي ولاتهم kuma suka dinga kirkirar kusafurai suna likawa shugabannin nasu suna aikawa sai a rubuta a ce mu gwamnatin mu ma har yayi kaza yayi kaza yayi kaza su ma kan ba farekin mu ma gwamnatin mu yayi kaza yayi kaza yayi kaza mu ma na mu yayi kaza yayi kaza yad'unaha min alwada'i wa minhu almawdu' أن يختلقونها ويصنعونها كذبا وزورا حتى تنالوا بذلك المدينة حرف سامجر من دبائها وأوسعوا بذلك الأرض إذاعة سننسك الشباب دا فات أدعوة تاسو هل سيدة سكا يا أدعوة تاسو أكتمت يا أيوان قولوا فيقول أهل كل مصر إنا لفي عافية انتهى كلام ابن الأثير عليه رحمة الله وأنا أكد هكا في سعيد بن العاص الله يتعرف داء منيش شي يبهار قانو كيد وإنم متعنم ينا إيرك تنقوم ننسير نوتون كمينا إيرك تنقوم عند أكسي أكا يوي تشيكو شي أكنسا ونني في داء عثمان دي سعيد بن العاص دي يبهار قاني متن دي أكي أقوي to say shi sai sa alle dan asiri aka dinga masa bincike karshe da ya tattara bayanai sai ya gano mutanen nan so suke fitifar da gwamnati su dora gwamnati da aka sai take je wa sayyidina Usman nasiha ya bashi shawara yake ce masa ya amirul mu'minin hada amrun masnun ya amirul mu'minin wannan wani abu ne da aka kirkire shi yulqatis sirr ana yin sa a ɓoye ne fa ya tahaddasu bihi an-nas da kaji an fara raɗe-raɗin ana sukar ka a ɓoye ake shirya abin sai a waƙo shi mutanen su dinga tattaunawa a kai wa dawa'u zalik ina ba da shawara maganin wannan musiba talabu ha'ula'i wa qatlu man yakhruju minhu hadha al-kalam ka sa a yi bincike cikakke a nemo waɗannan maɓarnatan wanda duk aka ga shi ne yake kitsa musu wannan zancen a kashe shi yana kuma kun san karancinsa da lutsufinsa sai ya ga kamar Sa'id ibn al-As yayi zafi sai ya rabu da su ne magana sai ta fata baki za mu ba su amsa to mutanen nan suka ci gaba da alƙawari mu haɗu a wuri kaza mu tattauna akan abu kaza ba a yi daidai ba a wuri kaza a hankali dai magana ta dinga girma tana girma tana yaduwa tun ana kalawa shugabannin garuruwa har sai aka zo ana kalawa sayyidina Usman Allah ya kare da shi to da magana ta yi yawa kullun ka fito sai kaga majalisa ana tattaunawa kajiya abinda ake cewa akan halifa kaji abinda ake cewa akan halifa wasa farin girki to ranar wata juma'a sai da Usman sai tashi ya hawo minbari ya khutba yayyaba Allah yayi kira ni ga ubangiji yayi godiya ga shi ya ce amma ba'd fa inna li kulli shay'in afa jama'a kun san duk abin da ka dirfafa yana da illa yana da za ka iya samun aibi a cikin sa wa li kulli amrin aha duk wani lamari da ka sani shi ma za ka iya samun tangarda a cikin sa wa inna afata hadhihi al-umma wannan al'umma mai albarka illar da take cikin ta kayyar da take cikin ta wa ahata hadhihi ni'ima sannan wannan ni'ima ta yalwa da wadatar arziki da muka samu tangardar da take cikin ta shine ayyabuna ta'an akwai mabarnata masu yawan aibata shugabanni masu sukar mutanen kirki yurunakum ma tuhibbun sai su dinga nuna muku abin da suke so wa yasuruna ankum ma takrahun sai su dinga koye muku abin da kun san in sun faɗa ba za ku yarda ba su ce za su kifar da gwamnati sun san ba wanda zai yarda amma magana an zalunce mu muna so mu umarni da kyakkyawan aiki ne hanjar mu muna sun san za ku yarda يجي قال مكان سيدي ألا فقد والله عبتم علي ما أقررتم لابن الخطاب بمثله كتورا را والله ناسا كنا أي بتاني أكن أبن دلوكة أمر دك كن يشرو كن يدد أمر أكن أبن سيكو سيني ناي كذا كما أمر ما يناي أما ني بغاق نيني كأكو كرين عليكو تيني مطالة ني أولينا نسينا أمر بغاقو تيني مطالة ولكنه وطئكم برجله فرشيت نعمل في مقوى صعب يا تاكي كودا كفستا وضربكم بيده سنة أكوية ذرة أن تايم كبولالا وقمعكم بلساني وذي نعمل بايا بل كفتوك كاول ورقي دباكي ما يأتيك يا إشيكا فدنتم له على ما أحببتم وكريتم كوكا ستستوتا كوكا واتو كوكا رسنا مسا أكن أبند كتيسو لأبند بافاسو walintu lakum ni kuma saboda na sauƙaƙa muku kuwa na sai ya fidda zakkarsa da kansa na ƙara muku a cikin baitul mal ne muku sauki wa awta'tukum lahu ala ma ahbabtum wa karihtum kuma na ji da ku akan abinda kuke so din da abinda ba ku so din na yi kokari na hada ku akan sa sai yake cewa ولنت لكم وأعطاتكم على كتف وأعطاتكم كتفي أو كتفي ناكم شنف الأمر كاسأتا وكففت يدي ناتكم مكهن وانا فاجترأتم علي شين سيكتي من واتوئر ونن فتونا فتو درش كنيا الاشتراء شين متن ييقرو يفكنت ونببان الأمر فاجترأتم علي شين كتي من رش كنيا هكا انتهى كلام ابن الأثير رحمه الله سيدنا سعيد بن المسيب الله يتكلم الرحمة واندا ديرتي لوكة دوايوبا بابا بابا لبسؤى لوكة أما يكتوى كانت المرأة تجيء في زمان عثمان إلى بيت المال مندي cewa an yi lokacin da saboda tsabagen dan ya gaskata magana da Sayyidina Usman ya faɗa mace za ta zo baitul mali ta zo ta ce ta zo karɓar sadaka ne ko kyauta Sayyidina Usman ya ba da dama duk wanda ya zo a bashi a ce ta ajiye zakumunta ta juya zakumunta ko samhanta ko taskirarta a dinga antaya mata alkhairi ana zuba mata amma tana Allahumma baddir Allahumma ghayyir Allah ka canja mana gwamnatin nan ta ishe mu haka to ka san kuma halin Allah duk randa kake cikin ni'ima baka gode wa ubangiji wannan ni'imar ba za ka gode wa Allah ba haka bawo shi yace in baka gode wa Allah ba ka gode wa Allah ba ana nan abu yana girmama ana ci gaba da inkari da sukar Sayyidina Uthman Allah ya kare da a gare shi to sai a watan Rajab na wannan shekara ta 35 shekarar Sayyidina Uthman ta karshe kenan to a lokacin ne kusan wasu tsagiru mutum 600 suka raba wasiƙu suka haɗu meeting point ɗinsu suka taho daga Nitra suna tafi suna ɗiban mutane akan cewa su sun gaji da abin da ake kawai a je a yi fito na fito da Usman a yaƙe shi. To suna tafa suna tafa suna tafa har sai da suka zo Juhufa, sun kusa isa Makka, sai labari ya yaɗu cewa ana fadin labarin bokun wata tawaga ta wajen mutum 600, sun ce su sun gaji da maganar Baka za su tafi yaƙi sai na Usman. To nan take sai na Ali, to amma sun fito ne da sunan masu Umara, duk da farko an zace Umara suke, ana dai rade rade cewa yaƙi suka fito yi wasu ce Umara. To nan take sai na Ali, Allah ya kare da agarshi, ya ga zama bai kama shi ba, yayi shiri ya fita ya je sami su a Juhufa. To suna girmama Sayyidina Ali, suna mutunta shi, ba wai dan ya nema ba. Allah ya kare da agarshi, yana zuwa ya je ya fara tattaunawa da su, ba sai mun nakalci tattaunawa ba saboda lokaci. Suna faɗa yana faɗa, suna faɗa yana faɗa, yana kure su. Ƙarshe duka ya ba su amsa a kan sukan da suke yi na wannan ce, sannan ma duk muƙaddara ma abin da kuke faɗa haka ne, yanzu a kan wannan sai fito kuce za ku yaƙi khalifa guda, kuna jin yanzu abin da kuke faɗa in gaskiya ne ba za ku fi ku ganewa ba. Kuma wannan abin da kuke sukansa da shi, ai ko a musulunci ko da yayi bai tantance kisa ba, bai tantance a yaƙe shi a kan su. Haf annahu fa'ala. To ƙarshe Allah ya sa masu rabon ganewa suka gane a lokacin waɗanda suka kuma dage a kan sai an taho, sai su kasa samun support daga wajen waɗanda suka taho tare da su. To wannan sai ya wasa gare su sai suka koma. To wannan sai ya tayar da hankalin mutane wanda a ciki hadda sai na Usman, Allah ya ƙara da a gare shi. Wannan ne fa sai na Usman, Allah ya ƙara da a gare shi, da Juma'a ta zagayo sai ya hau minbari ya yi khutuba. A lokacin ne ya ba wa mutane tausayi ƙwarai, cikin khutubar ta sai yake cewa Allahumma inni astaghfiruka wa atubu ilayk, Allah ina neman gafararka ina tuba. Allahumma inni awwalu ta'ibin mimma kana min, Allah ina da wani laifi, ni ne farkon mai tuba akan abin da na kasance na aikata. Ya dinga kuka a masallacin, sai tausayinsa ya kawo mutanen masallacin ya ruɗe da kuka saboda tsabagen kukan da Usman yake yi. Sai da masallacin ya lafa tukuna, sai na Usman ya dawo hayyacinsa. Sa'annan ya yi musu rantsuwa da Allah akan cewa tunda ya hau mulki ya lazanci abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi, shi abin da Abu Bakar da Umar suka yi bai taɓa saba musu. Sannan ya ce kuma na bar kofa ta, Allah ka sani na bar kofa ta a buɗe ga duk wanda ya ga wani abu yake so ya isar min. Asbaltu babi liman arada dukhul alayya, ba wanda na hana ya shigo inda nake. La yumna'u ahadun min zalik, wannan kukan da ya da komawa da ya zuwa ga Allah sai ya ƙara sa mutane suka fara nutsuwa. Su mutanen Madina suna nan a kan ra'ayinsu na cewa sharri ake wa Sayyidina Usman, Allah ya ƙara yadda a gare shi. Sauran kamfani na kai malam Abba shi kenan, sai a rike mana za mu ji kuma rawar da sahabbai suka taka wajen ganin su kuma sun ba da tasu gudunmawa nun fara sun ce Sayyidina Aliyu, Allah ya ƙara yadda a gare shi. Abinda muka faɗa daidai, Allah ya ba mu ladansa. وانا مكر تذكره كم الله ونجي ياتي منع. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.